الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان افضل الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka mai girma wakilin arewa wanda yake tare da mu a wannan majalisi mai albarka dan wakiltar mai girma madakin Kano yan uwana musulmi da muka hado a wannan wuri gaba daya musamman da TJ dake bayana da matasa dake gaba dama da haguda ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara haduwar mu a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 13 ga watan al-muharram watan farko a kalandar musulunci a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda nake tsammani shine yammaci na 11 ga watan biyu shekara ta 2006 miladiya wannan haduwa ta mu an so ta tabbata tun kafin babbar sallah kuma waɗansu mutane sun zo daga wurare daban-daban dan halartar wannan majalisi mai albarka amma kuma ubangiji ta'ala mai kaddara komai bai kaddara haduwar mu a wancan lokaci ba domin duk abin da kuka so ya faru baya faruwa sai abin da Allah ya so wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin abin da aka ce zantar da mu akai haƙin da iyaye suke da shi akan iyayensu da kuma wanda su iyaye suke da shi akan iyayensu domin irin yadda iyaye suke da haƙi akan yaya su ma yaya din suna da haƙi akan iyayensu za mu tattauna akan wannan matsala muna masu neman agajin Allah subhanahu wa ta'ala muna masu dofanar haske na ayoyin alqur'ani da kuma hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyaye suna da girma a cikin addinin musulunci haƙƙinsu kuma yana da girma a cikin ayoyin alqur'ani mai girma iyaye suna da mutunci suna da daraja da Allah madaukakin sarki ya ba su ya kaddara su zama su ne sababi na zuwan mu duniya ya kaddara kasancewar su hanyar da muka bi dan zuwa duniya dan haka ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani mai girma a ayoyi cikin suratul baqara waɗansu ayoyin a cikin suratul nisa waɗansu a cikin suratul isra wata ayar a cikin suratul ankabut da waɗansu ayoyin da ke cikin suratul luqman da waɗansu da ke cikin suratul ahqaf duk yayi bayani akan matsayin iyaye kawo waɗannan ayoyi gaba ɗayan su tare da fassara su zai zama dogon bayani amma ɗaukan wani kaso daga cikin su a matsayin misali zai iya wakiltar sauran da ba a kawo ba babban abin da ya kamata ka fahimta shine idan ubangiji subhanahu wataala ya yi bayanin haƙƙinsa na a bautata masa shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da wani ba sai ya kawo abu na biyu shine kyautata ma iyaye da ihsani zuwa gare su haka yayi mana a matsayin mu na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake wa abdullahi wala tusriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana haka kuma yayi wa al'ummar banu isra'ilawa da suka zo kafin mu wa iz akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa allah wa bil walidaini ihsana ubangiji yake ku bauta ma Allah shi kadai kar ku hada shi da wani sannan kuma ku kyauta sama iyalin ku kyauta sama iyayenku ubangiji ta'ala ce Allah ya zartar Allah ta'budu illa iyya kar ku bauta wa kowa sai shi sannan kuma bil walidaini ihsana ku kyauta sama mahaifanku ubangiji ta'ala ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'il tunawa al umma lokacin da muka riki alƙawarin banu isra'ilawa wato zurriyar gidan yaqub alaihi salam maka ce da su la ta'buduna illa allah kada ku bauta wa kowa sai allah wa bil walidaini ihsana mahaifa guda biyu ku kyauta sa musu a sai umarni ne na allah dake cikin at-taura umarni ne nashi dake cikin injila umarni ne nashi dake cikin zabura umarni ne nashi dake cikin alqur'ani mai girma cewa kada a bauta wa kowa sai shi sannan a kyauta wa mahaifa bari in dauki misali guda daya aya biyu dake jere da juna a cikin suratul qumar inda ubangiji ta'ala ce wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fitaluhu fi amayn an iskur li waliwalidayk ilay al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi ad-dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'budun aya ta 4 da ta 5 a cikin suratul qumar wa wasayna al-insana biwalidayhi hakika mun yi wasiyyi ga dan adam dangane da mahaifansa guda biyu mun yi masa wasiyyar ya ga girman su ya mutunta su ya darjanta su ya yi musu ta'a da biyayya ya kula da haƙƙinsu ya tuna cewa hamalatu ummuhu wahnan ala wahn mahaifiyarsa ta ɗauke shi rauni akan rauni cikinta a zango na farko ya zagar mata da rauni idan an kwatanta halin da take ciki kafin ta samu ciki din ciki a zango na biyu ya gadar mata da ƙarin rauni doriya akan raunin farko haka a zangonsa na uku haka a zangonsa na hudu har ya je lokacin da za ta fara naƙuda lokacin da suke samun kanta cikin rauni sama da dukkan raunin da ya taɓa wucewa a baya take samun kanta a wani abu mai kama da siraɗi shin za ta haihu lafiya ko ba za ta haihu lafiya ba hamalathu ummuhu wahnan ala wahn mahaifiyarsa ta ɗauki ɗawainiyarsa ya tuna irin wannan wahala da mahaifiyarsa ta yi a sanadiyarsa magwas ƙwarnafi amai kasala rashin bacci rashin jin daɗin abinci rashin jin daɗin ɗanɗanon dukkan wani abincin ɗanɗano saboda kai saboda ni hamalathu ummuhu wahnan ala wahn bayan ta haihu ɗawainiya ba ta kare ba wa fisaluhu fi amayn tana tallafa da shi yana shan nononta yana barci akan cinyarta ya yi mata bawali ya yi mata tumbuɗi ya yi mata bayan gida duk ta ɗauki ɗawainiyarsa ba ta iya barci sai ya yi barci hankalinta baya kwantawa in na tana tashi in ta ji yunwa ya ji yunwa ta fifita ya ci abinci kafin ta ci in ta ji kishirwa ya ji kishirwa ta fifita ya fara shan ruwa kafin ita ta sha in wani abu ya zo zai faɗo kansa za ta kare ya faɗa kan hannunta dan abin ya lahanta ta kar ya lahanta shi duk a cikin wannan kana cikin rauni cikin matsananciyar bukatar da baka iya wa kanka komai fi amaina a shekaru biyun farko na rayuwarka ubangiji ce aliskurli wa liwalidayka ilayya al-masir ya kai dan adam kai bauta a gare ni ne kadai sannan ka kyauta ta ma iyayenka ka gode musu godiya ga Allah bauta a gare shi kadai ba tare da an hada shi da abokin tarayya ba godiya ga iyaye da'a da biyayya da girmamawa da dargantawa ilayya al-masir ya zuwa gare ni makoma take inji Allah ta'ala da haka wannan da nuna girman haƙƙin iyaye amma ayar gaba sai Allah ce wa in jahadaka ala an tusrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuhuma idan ma ya yi kokarin jan ka dora ka akan ka hada Allah da wani wajen bauta ka kafirce ma Allah ko ka gujire masa ka saba wa dokar sa ka yi sakaci da wani wajibi cikin wajiban sa fala tuti'uhuma to ba za ka yi musu da'a ko biyayya ba dan haƙin Allah ya ba haƙin su girma lokacin da aka samu tuntaro da juna tsakanin bukatar su da bukatar Allah to ana gabatar da bukatar Allah ne akan bukatar su lokacin da aka samu tuntaro da juna tsakanin abin da suke so kai musu da abin da manzon Allah ke so kai to zaka fitita biyayya ga manzon Allah sama da su amma banda Allah da manzon Allah ba wanda ake fitita biyayya sa akan biyayyar iyaye da'a gare su kan da'a ga iyaye fala tusihuma in san ce ka bijile mun karka musu biyayya amma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa kai tarayya da su a cikin duniya tana mai kyautatawa kana mai kyautata mu'amalar ka tsakanin ka da su wajen magana kana girmama su wajen zaman tare kana mutunta su wattabi'i sabila man anaba ilayhi ka bi tafarkin dukkan wanda yake komawa zuwa gare ni ta hanyar kadai tare da ibada ta hanyar bin umarnina thumma ilayya marji'ukum sannan makomar ku gaba ɗaya kai da iyayen zuwa gare ni take inji Allah fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ni kuma zan labarta muku abinda kuka kasance kuna aikatawa a rayuwarku ta duniya wadannan ayoyi guda biyu sun wakilci sauran ayoyi da ke cikin surorin da na ishara zuwa gare su waɗanda suke nuna kyautata ma iyaye da biyayya a gare su bari mu shiga cikin wani abu na taskar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda da hadisin da na ɗauka na yi masa gajeruwar matashiya da zan faɗe ta sannan mu shiga cikin sa don ku ga dacewa da juna tsakanin matashiyar da hadisin matashiya ta farko biyayya ga iyaye na daga cikin mafi kyawun aiki da Allah yake so hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi abdullahi dan mas'ud yace ayyul a'mali ahabbu ila Allah a cikin ayyuka wadanne ne Allah yafi kauna sai manzo Allah ya ce as-salatu ala waqtiha sallah a lokacin ta na farko kuntu thumma ayyu sannan nake da shi sannan sai wani aiki kala yace sai manzo Allah ya ce birrul walidaini biyayya ga mahaifa kuntu thumma ayyu sannan na tambaye shi nace sannan wani aiki kala sai yace al jihadu fi sabilillah yin jihadi da gwagwarmaya dan yaƙa kalmar Allah a bankasa waɗannan kaga su ne mafi fita ayyuka da musulmi zai a bankasa ba aikin da Allah yake so sama da waɗannan ayyuka cikin ayyuka na ibada wanda a ciki biyayya ga iyaye na ciki abu na biyu girman sakamakon da mahaifi ke da shi a kan ɗansa ma'ana me zan yi in satanta wa mahaifina ɗawainiyata da ya ɗauka ina yaro me zan yi in kyautata wa mahaifiyata ɗawainiyata da ta ɗauka ta ɗauki cikina ta sha wahala a sanadiyata hadisi ya tabbata daga Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la yajzi walidun waladun walidan la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tikahu babu abinda ta zai yayi wa bayin sa sakamako sai fa in ya je ya same shi ne a kasuwar bayi ya cire kuɗi ya sai mahaifin nashi yana kanjin bauta sannan ya yantar da shi to wannan idan ya yi haka ila shi ne abinda za a ce ya kwatanta sakan yawa mahaifinsa ɗawainiyar da ya yi masa ko ya kwatanta sakan yawa mahaifiyarsa ɗawainiyar da ta yi masa wani hadisi Imam Muslim ya rawaito sannan kuma abu na gaba kyautata wa mahaifa daidai ke da jihadi a cikin addinin musulunci hadisi ya tabbatar da Abdullahi dan Umar Allah ya kare da Iblis yace aqbala rajulun ila nabiyillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo wajen annabi kira da aminci tabbata gare shi yace da shi ubayi uka ala hijrati wal jihad na zo dan in yi maka mubaya'a akan hijira zan bar garin mu zo Madina inda kake zan bar maka in zo inda kake wal jihad na zo kuma dan in yi maka mubaya'a akan jihadi in yi amfani da dukiyata da raina dan yaɗa kalmar Allah abtaji bi zalika al-ajra min Allah ta'ala ina neman lada daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala kan yin haka manzo Allah sai ce dace fa halaka min walidayka ahadun hayyun a cikin mahaifanka akwai ɗaya da yake da rai ko duka su biyu suna da rai zai baro garin sa ya zo Madina wajen annabi dan hijira dan jihadi sai ya tambaye shi iyayenka suna da rai ko ɗaya daga cikin su kala na'am balki lahuma sai yake duka guda biyun suna da rai kala sai manzo Allah ce fa tabtagil ajra min Allah kuma kana neman lada daga Allah ne akan haka kala na'am yake kware ina neman lada daga wajen Allah kala sai manzo Allah ce farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma kuma wajen mahaifanka ka kyautata mu'amala da su a madadin ka zo jihadi a madadin ka zo hijira ku duba fa ya'yan uwa girman hijira ya kai matsayin mutumin da ya yi imani bai yi hijira ba da gangan ba uzuri ayoyi cikin suratul nisa'i suna zargin shi kan haka Allah ya zarge su da cewa innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira wanda bai hijira ba aka ce sakamakon sa wutar jahannama in ba tare da uzuri ba sai aka ce illal mustad'afina min ar-rijal wan nisaa wal walidan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika ata Allah an ya'fu anhum wa kana Allah afuwan ghafura sai masu rauni cikin yara kanana da mata da waɗansu cikin mazaje da tije waɗanda ba su da wata dabara ba hanyar da za su yi hijira wannan Allah ya musu rangwame amma tare da haka ga wani ya zo da lafiyar sa yana yin sanya hijira manzo Allah ya ce ya zauna a gida ya kyautata mu'amala da mahaifansa a madadin hijira din a madadin jihadi don yaƙa kalmar Allah wannan hadisi hadisi ne sahihi Imam Muslim da Imam Bukhari da sun rawaito shi lafazin da na kawo na Muslim ne sannan ya ƴan uwa musulmi yardar Allah madaukakin sarki tana cikin yardar mahaifa idan har mahaifa suka yarda da kai Allah zai yarda da kai idan mahaifa suka kika akan abin da suke da gaskiya a shari'ance Allah ba zai taɓa yarda da kai ba hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare shi yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ridha rabbi fi ridha alwalid wa saqtuhu fi saqt alwalid yadan ubangiji tana cikin yaddar mahaifi idan an ce mahaifi ya shafi uwa ya shafi uba fakin ubangiji na cikin fakin mahaifi ma'ana duk wanda Allah madaukakin sarki zai yadda da shi to zai yadda da shi ne bayan iyayensa sun yadda da shi dukkan wanda kuma ya yadda iyayensa suka yi fushi da shi to ya jawo wa kansa fushin Allah a ranar tashin kiyama Allah tsare shi abu na gaba ya ɗan uwa hakan bi iyaye ne cikin abin da ake so da ma wanda ba a so idan mahaifinka ya ce yi kaza ko ba ka san abin abin ko ba sako ba ne wani abu ne cikin al'amura naka na rayuwarka na duniya ba ka so ya ce ka yi to dole ka bari idan mahaifinka kuma ya ce bar kaza sai ko ba ka san ka rabu da abin abin nan ko ba ibada ba ce a nan wajibi ne ka haƙura da kanka ka kauce wa wannan abin ka'ida kenan mahaifi ba zai ce karkai sallah ba dan ba haƙƙinsa bane haƙƙin Allah ne ba zai ce kai kai azumi ba dan ba haƙƙinsa bane haƙƙin Allah ne amma abinda ba ibada ba wani abu cikin mu'amala na rayuwa ta duniya idan kana so mahaifinka baya so mahaifi yace ka bari to dole ka haƙura da kanka idan kuma yace kai shi yana so kai kuma baka so a nan gurin dole ka haƙura da rashin san ka rike wannan abin ga hadisi ka haka an karɓi hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare shi yace kana tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha akwai wata mace a karkashin igiyar aure na ina matukar son ta inji Abdullahi dan Umar wa kana Umar ya karahuha mace na Umar kuma ya tsane ta baya son ta fatala sai yace da ni tsallika take ta Abdullahi dan Umar yace fa baitu sai naki sai nake sakinta fa ata Umar annabi sallallahu alaihi wasallam sai Umar dan Khattab yaje wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa zakara zalika lahu ya ambata wa manzo Allah wannan labari sai waga Abdullahi yana tare da mace na ce sai ta yake sakinta sai shi ba zai sake ta ba Abdullahi din kuma dana ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sa aka kira Abdullahi dan Umar yake da shi fallika sake ta tunda mahaifinka baya so wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito haka Imam Tirmidhi wannan hadisin makamantan wannan daga Abu Darda Allah ya kare da gare shi yace anna rajulan atahu wani mutum ya zo wajen sa yace da shi inna li mar'a wa inna ummi ta'murni bi talaqiha ina da mace ina son zama da ita amma mahaifiyata ta nace sai na suke ta ya zan yi wannan mutum ya zo wajen Abu Darda na cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Abu Darda yace da shi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul al walidu awsatu abwabil janna naji manzo Allah yana cewa mahaifi shine kofa ta tsakiya cikin kofofin aljanna ba kofar gefe ba mahaifi din nan uwa ko uba naji manzo Allah yace wanda ke zai shiga aljanna to kofar tsakiya wanda da kasu da tsakiyar aljanna za ta kai ka ba gefe ba mahaifi shine wannan kofar mahaifiya ita ce wannan kofar nace dan manzo Allah faɗa haka yace fa in ki'ita fa ba zalika albab aw ihfazhu in ka ga dama ka kula da wannan kofar in ka ga dama kuma ka jefar da mukullin ruwanka anan kuma ba kace da so yace masa in za ka ci gaba da rike matar ka mahaifiyar ka ba ta so ka fasa zata ma'ana ka jefar da ki ɗinka ka jefar da mukullin ka da kofar tsakiya ta shiga aljanna in za ka hakura da soyayyar ka lalace kanta ka zo ka zama mahaifiyar ka to ka rike dan mukullin ka na shiga aljanna hannunka ya rike naka ko ka tsake ko ka jefar haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi Imam Tirmidhi ne ya rawaito. Abu na gaba Imam al-Bukhari a cikin littafin al-Adab al-Mufrad yayi babi cewa la yusammi ar-rajulu abahu kada mutum ya ambaci sunan mahaifinsa ko mahaifiyarsa sai dai ce baba ko baba amma kada ya yi da sunansa wala yajlis qablahu kada da idan an zo zama ya zauna kafin mahaifinsa ya zauna ya tsaya gefe sai mahaifinsa ya zauna sannan ya zauna wala yamshi amamahu kada ta ya wuce a gaban mahaifinsa na jinsa baya idan ya haka ya rashin kyautawa da kasan wannan sai karbo hadisi daga Urwa yace Abu Huraira radiyallahu anhu abasara rajulaini ya ga wadansu mutane guda biyu suna tafiya sai ya kasa sai da dangantakar da ke tsakanin sai ya tambaye ɗaya daga cikin su yace ma haza minka me dangantakar wannan aurenka wa aboki mahaifi ko me fakala sai yace abi ai mahaifi na ne fakala sai Abu Huraira yace da shi la tusammihi bismihi karka kiraye shi da sunansa wala tamshi amamahu in kuna tafiya karka tafi gabansa ka bi bayansa wala tajlis qablahu in an zo zama kuma kada ka zauna kafin sa ka tsaya ya riga ka zama wannan magana da Abu Huraira ji ya koyi ta ne daga bakin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan yana daga cikin biyayya ga mahaifa yayin uwa musulmi mutum ya girmama abokanan mahaifansa ko kuma ya sadar da zumuncin da mahaifinsa ke sadarwa mahaifinka ya saba yana da zumunci da wani yana zuwa ya gayyace shi ko ya masa wani taimako ko in wani abu ya tashi a gidan ya je na taya murna ya taya na jaje ya je jajinta musu to a yanzu mahaifinka baya nan wajibi ne ka ci gaba da yin wannan abin karka yanke domin yin haka din yana ɗaya daga cikin tukun biyayya ga mahaifi hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna abarral birri an yasila ar-rajulu wadda abihi na daga cikin mafi biyayyar biyayya da ya sada zumuncin mahaifinsa mahaifinka na da yi yana da kanne yana zumunci da su yana zuwa ya gaishe su duk sallah kai ma din sallah ta zo ka je ka gaishe su yana zuwa ya gaishe su bayan wata biyu wata uku kai ma in haka ta yi ka je ka abin yana zuwa ya jajanta in wani abin dadi ya samu kai ma je ka yi manzo Allah ce wannan yana daga cikin mafi biyayyar da ta zai wa mahaifinsa abu na gaba girman haƙƙin uwa a takaice wato a keɓance nake so in ce uwa ta yi tarayya da uba wajen haƙƙi sannan kuma ta keɓanta da girman haƙƙi ita kaɗai saboda ayar da na zaɓi in buɗe mana zancen da ita da ke cikin suratul Qumar da ubangiji ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain hadisi ya tabbata daga al-Qidam ibn Ma'di Karim annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul shi al-Qidam ibn Ma'di Karim ya ji manzon Allah yana cewa inna Allah yusikum bi ummahatikum ubangiji na muku wasiya ku kula da mahaifanku mata thumma yusikum bi ummahatikum sannan dai ku sake kula da mahaifanku mata thumma yusikum bi ummahatikum sannan ku kula da mahaifanku mata thumma yusikum bil aqrab fal aqrab sannan ku kula da mafi kusanci sannan mafi kusanci sannan mai bi masa wajen kusanci kaga ne idan an gama da mahaifa mata mahaifiya an fade ta har sau uku daga baya wa zai biyo baya uba shine al aqrab to daga nan sannan mafi kusanci sannan mafi kusanci wato sai wannan yana girman haƙƙin uwa kenan da take da shi akan ƴaƴanta doriya akan haƙƙin uba da haka duk ya tabbata cikin sunan na Abu Dawud wani bawan Allah ya rubuta matarsa kuma suna da ta sai yazo zai kwace ta kan cewa shi ne mahaifi zai rike ɗansa sai mahaifiyar take ta ce bata yadda ba sai dai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce da shi wannan ɗan nawa ciki na ita ce jakar da take ɗauke da shi nono na shi ne wurin shansa wurin cinsa tun kafin ya fara cin abinci tsakanin kirjina da cinyata nan ne farfajiyar da yake kai kawo ga shi mun rabu da mahaifinsa ko mahaifinsa ya zo ce sai ya kwace kayansa in ba shi sai manzon Allah ce da ita anti ahaqqu bihi ma lam tankihi ke kika fi cancantar ki rike ɗanki matuƙar ba aure kika yi ba da haka sai ta tsinci wannan wani abin da ke ƙara nuna girman haƙƙin mahaifiya a nan gudun ya ƴan uwa ba dan mahaifi ba ya da wani ba idan muka kalla a mizani da hankali da Ubangiji ta'ala ya bamu mu ga cewa tun daga lokacin da uba ya zama sanadiyar ciki na uwa shi ne yanayin da ke kansa ya yi amai ya yi ƙwararraki ya je awon ciki asibiti ya bi layi ya sha rana sannan idan an gaji akan sai akan titi ana gane shi ba mai gani to amma ita ce take ƙwararraki ita ce take amai ita take bin layin awon ciki a asibiti a rinke musu tsawa ta gamu da wasu nasu marar kirki ta rinke mata tsawa tana mata faɗa tana mata rashin mutunci sannan ita take ɗauke da juna biyun da tana jin kungiyar fita ta rinka sa rigar da ta yi mata yawa don kar a gane duk da haka yi je kuma sai an gane amma shi uba ba mai gane zai fito ya tare hula ya shiga motarsa ko ya tsaya ya shiga bakar muje abin da ya masa zaki amma ita kuwa tana tafiya tana bin lungu don kar a gane ta saboda kunya da Allah ya ɗabi'antar da mutum a kai kaga wannan na nuna lallai tana da girman haƙƙi kenan don wannan ɗawainiyar ita ce ta yi ta ko shakka babu sannan ka duba yadda take kula da yaro da tsirrayensa bayan haihuwa har ya zuwa ya fara rarrafe duk wannan ɗawainiya wato mahaifiya ta fi ɗaukar ta so mai tsoka a kanta ya ƴan uwa na daga cikin biyayya ga iyaye da mutum zai musu bayan mutuwarsu addu'a ta gari a gare su duk lokacin da ya tuna su hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi yace turfa lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu mama ti bayan ya mutu yana kwanta cikin kabarinsa sai ya ga an kawo masa sakon cewa ba yau fa an baka wani promotion an kara daga matsayinka wace gari a zuwa ce an kara dauka darajarsa yace ya ubangiji me nayi ni ga da annabi cikin makabarin cikin kabari a kwance ay rabbi ayi sai in hadihi wata irin daraja da ƙarin matsayi da mukami nake samu sai a ce da shi waladuka istaghfara laka danka ne a gidan duniya ya maka istighfari ya maka addu'a sai da suke ƙara ɗaukaka matsayinka wannan haka abin zai faru ko da mahaifinka ya kai shekara 10 da rasuwa ko da shekara 30 ko da shekara 20 duk lokacin da kake kake masa addu'a shi yasa manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisin da yake shahararre a wurinku yake zama tabnu adama in qata amaluhu illa min salah idan dan adam ya mutu aikinsa gaba ɗaya ya yanke sai guda uku farko sadakatul jariya sadaka jariya shine waqafi yanzu duka mutumin da ya gina wannan makarantar shi daya ko tare da taimakonsa ko da gudunmuwarsa aka gina ta ko da bayan mutuwarsa da shekara nawa duk abin da aka karanta a nan na hadisi ko fiqh ko alqur'ani Allah zai kafa sadaka barinsa yanzu duka mutumin da ya tona rijiya ake shan ruwanta ko da bayan mutuwarsa jama'a na shan ruwan dabbobi ko mutane suka sha suka amfana da shi Allah zai kai masa lada duka mutumin da ya dasa bishiya ake cin ƴaƴan asha inuwarsa ubangiji Allah zai kai masa lada cikin kabarinsa sadaka jariya ke sadaka mai gudana wadda bata tsayawa bata yin cewa aw ilmin yuntafa'u bihi ko mutum ya bar wani ilimi mai amfani da ake cin moriyar ilimin bayan mutuwarsa aw waladin salihin yad'u lahu ko mutum ya bar ɗa na gari wanda zai rinka masa addu'a kun ga wannan yana daga cikin babban jari da mutum zai bari a duniya ya kasance ya bar ɗana gari sawa'un mace ko namiji ya yi uwa idan muka bibiyi hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za mu samu cewa abin na da yawa kwarai daga gaske wajen girman haƙƙin iyaye da darajar su da mutuntun bai dace ba kana tare da mahaifinka kullun sai ka bata masa rai, bai dace ba kana tare da mahaifinka kullun sai ka bata masa rai. Baya daga cikin aiki na gari ya zanto cewa kana tare da mahaifinka a gari sai unguwa ta bambanta, amma ai sati wani lokacin ai wata ba tare da ka je ka gaishe ko ka danta ba, ko bambancin da ke tsakaninku kai kana nan zaune cikin Kano su kuma suna wajen Kano, kauyen da ta zo saki da bata fi kilomita 50 ba wani lokacin tsari, amma ya kasance an yi shekara kif ba tare da kaje ka ga yadda mahaifiyarka ko mahaifinka ba. Bai dace ba kana tare da shi kana ganin sa cikin mummunar shiga, kana da halin da zaka canja rigar da ke jikinsa ba kai masa ba. Bai dace ba ka rinka ganinta da matattan tufafi ba tare da ka kula da ita ba. Ba abu ne ba na gari ka je ka ga yadda mahaifiyarka da safe ka ga kwanciyar, ka ga inda take kwanciya, kai in biyanka za a yi ka kwana a wajen ba za ka kwana ba, dan dattinsa da rashin dacewarsa. Tun daga kan kumfadar har kan bashin kudin da ke kan kumfadar har yanayin ɗakin da suke ciki, ina ba ka iya numfashi sosai a wajen, kana da yadda za ka yi ka kyauta ka matsugunninta ko wurin kwananta amma ba ka yi hakan ba. Bai dace ba kuma ka yi hakan ga mahaifinka, duk wannan rashin ɗa'a ne, rashin kyautawa ne, rashin mutunta mahaifi ne. Bai dace ba mahaifinka ya ce yana son abu kuma ka ƙi masa alhalin kana da halin yi. Bai dace ba mahaifinka ya ce baya son abu kuma ya kamata ka bar abun amma ka kafe ka ce dole sai ka yi. Kullum yana tunanin ya za a yi, kai ka zama mutum na gari kai kuma kana tunanin ya za ka fita kai duk irin abin da za mu yi wa mahaifanmu ko da ga masu yi din, kar mu taba ji cewa yin da muka yi mun biya su haƙƙinsu. Kula da abincinsu, kula da suturarsu, maganinsu, kula da ɗakin kwanansu, tufafinsu da komai da komai nasu, ko da muna yin haka zama da su mu ɗan daɗaɗa musu ta hanyar zance mai daɗi wanda zai iya burge irinsu a shekarunsu, ko da muna yin hakan ba dan mun yi hakan, hakan baya nuna cewa mun sauke haƙƙin gaba ɗaya a kai. Muna ƙoƙarin mu kwatanta ne, muna fatan abinda muka kasa Allah ya cike mana sauran, amma kada mu taɓa ɗauka cewa dan mun yi wannan ɗari bisa ɗari ba bashi tsakanin mu da su. Dan a tamfa da mutum zai wa mahaifiyarsa sau biyu kalmar sallah da babbar sallah, ita ma tsakanin wanda ya sai mata da wanda ya sai wa matarsa darajarsa ba ɗaya ba. Dan tufafi da mutum zai wa mahaifinsa babban riga, ita ma tsakanin wanda yake sa da wanda ya sai wa mahaifinsa darajarsa ba ɗaya ba. Kar mu taɓa ɗauka dan mun yi wannan wai mun riga mun biya su haƙƙin. Wani mutum ya ɗauki mahaifiyarsa ya yi tawafi da ita aikin hajji, ya yi sa'ayi da ita, ya zo sama Abdullahi dan Umar ya ce ga ɗaure ne da na yi da mahaifiyata saboda ba ta iya tafiya ta tsufa, na goye ta a gidan bayan har muke ɗawar na biya ta haƙƙinta. Abdullahi dan Umar ya ce walau bi zafratin wahida, ko da yunkuri ɗaya da ta yi lokacin da take naƙudar haihuwarsa baka biya ta ba, yunkuri ɗaya da ta yi na lokacin da take naƙudar haihuwa baka biya ta ba. In kana ganin ta yi musu kaza ta yi musu kaza, su ne ba su da goda Allah, ba su da haƙuri, da tije sai haƙuri kamar yadda muke faɗa, su sun yi mata ninkin ba ninkin wannan suna cikin farin ciki ba sa cikin tsaki da damuwa. Lokacin da suka je suka kawo maka abinci farin ciki suke lokacin, kai kuma ka kawo musu kana jin nauyi. Lokacin da kake mai rauni ba ka da lafiya kana kuka ka hana mutane barci, su suna lallashin ka dan kai barci, su lokacin da suka tsufa kana ta fatan Allah sa a raba lafiya, Allah sa a rabu lafiya, da ake ya tsoho fi sai to ana nan dai Allah dai ya raba lafiya, eh Allah raba lafiya ba da Allah kake su. Kai lokacin da kake musu tawaliya kana yi ne kana Allah sa a rabu lafiya, su lokacin da suke maka suna fatan Allah raya ka, Allah raya ka, Allah raya ka, haka bambancin na da yawa, bambancin na da yawa. Da haka dukkan ɗan nagari ya kamata ya tuna wannan, idan da muna saba ma iyayenmu wajibin mu ne mu je mu tuba a wajensu mu nemi gafaran su, mu nemi tsiyace mana. Abu guda biyu Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya yatsewa a kansu cewa wai sai an je lahira tun daga duniya ake kawo mutum. Abu na farko keta zumunci, zumunci kuma wanda ya fi kowanne girma shi ne na mahaifa. Allah baya barin cewa wai sai an je lahira tun daga nan gidan duniya ake kawo mutum da laifin. Abu na biyu kuwa wato ainihi shi ne zalunci, zaluntar mutane ko dangane da dukiyarsu ko mutuncin su ko kuma abin da ya shafi jinin jikinsu. Da haka ya'yan uwa musulmi, cikin mu dukkan wanda ya kasance a kowane bangare na kasawa ta tare da shi wajen yadda yake mu'amalantar mahaifinsa, dan Allah ya yi kokarin ya je ya nemi mahaifinsa ya yafe masa. Duk wanda yake da bangaren kasawa dangane da yadda yake mu'amalantar mahaifiyarsa, yayi kokarin ya je ya nemi mahaifiyarsa ta yaje masa yace na tuwo baba abinda ne na yaje ta garin fani kurutiya ce da karancin shekaru annabul ammarat bi su dukiya da umarni da mummunan aiki shedan oxygen ina fatan ka yaje mun ko ina fatan ki yaje mun da na gari shine wanda zai haka baya sa lokaci yace a kila sai nan da wata a kila sai nan da lokaci kaza ba ka da tabbacin za ka yi watan ko kuwa na dai ma ba ka da tabbacin da haka wajibin mu ne game da waɗanda suka san mu'amala su da mahaifansu ba su da kyau kuma yau aka tunatar da su wannan hadisin ban ce da karantar da ku ba duk wanda yake ganin musulmi ana tsammanin ya ci jin waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai sai dai ake tunatarwa wa zikr fa inna zikra tanfa'ul mu'minin aka tunatar da shi waɗannan nassoci da ayoyi na alqur'ani wajibi ne ga dukkan ɗan gari ko ɗaya ta gari mutum ya je ya nemi gafarar mahaifansa dan su yafe mashi dangane da wannan bangare na kasawa na shi to wannan shine bangare na farko na tattaunawar mu haƙƙin iyaye akan ƴaƴansu sai bangaren na biyu haƙƙin ƴaƴa akan iyayensu Ubangiji subhanahu wata'ala sarkin adalci ne yakan dora wa kowa nauyi irin wanda ya dace da shi baya dora dan adam abin da ba zai iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusa kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara cikin abin da ya tsara na shari'arsa ta musulunci mai ban tsayi akwai abin da ake kira al-huquq akwai abin da ake kira al-wajibat al-huquq haƙƙi da kake da su haƙƙi ne wurin ma'aikatan gwamnati ko ma'aikatan kamfani a ƙarshen wata a bashi albashi a bashi alawansu haƙƙi ne a wajen yaron gida ke da shi a wajen ubangidansa a ƙarshen wata ko ƙarshen mako ko a ƙarshen yini ya biya shi sakamakon abin da ya masa amma kuma wajibi ne akan wannan ma'aikacin ya je aiki lokacin da aka kayyade ya kare baro aiki sai lokacin da aka kayyade wajibi ne ga wannan yaron gidan kuma ya kula da dukiyar ubangidansa ya je kasuwa lokacin da aka kayyade ya kare dashi kuma sai lokacin da aka kayyade wato amma dan adam wani lokaci saboda son rai irin nashi zai ta neman haƙƙinsa amma ko baya tunanin wajibin da ke kansa kanin gurin tsakani iyaye da ƴaƴa kowane ɗaya daga cikinsa lahu huquq wa alayhi wajibat shi uba yana da haƙƙoƙi uwa tana da haƙƙoƙi da take wajibi a kanta ko a kan shi mahaifi game da ƴaƴa wajibi ne ƴaƴa su yi to amma kuma akwai wato suna da haƙƙoƙi da wajibi ƴaƴa su yi masa to kuma amma fa akwai wajibi da Allah ya ɗora musu game da ƴaƴansu su ma a ɗaya ɓangaren yadda aka ɗorawa ɗa wajib da kaza da kaza game da haihuwa hafansa to yana da haƙƙi kuma a wurin mahaifin nan ina jin mun fahimci abin ababen da zan lissafa a nan gurin kaɗan ne daga cikin haƙƙi da ƴaƴa suke da shi a kan mahaifansu sai mu kalla a cikin tsakanin mai ƴaƴa biyu uku huɗu biyar ko sama da haka ko ƙasa da haka mace ko namiji ya ga yaya wannan haƙƙi yake dangane da ƴaƴansa haƙƙi na farko ne ga dukkan uba ko wanda yake son ya zama uba wanda yake son ya zama uba shine wanda zai aure haƙƙi na farko da yake kanka tun lokacin da zaka yi aure haƙƙin danka ne ka zaba masa uwa ta gari wanda ta dace ta zama uwa hakan gane wanda ta dace ta zama uwa dangane da matakin ilimin da take da shi da irin tarbiyyar da ta taso da ita a gidansu da ɗabi'ar gidansu ya ake tarairayar yara a iya ɗaukan izina da uwarta da take gidan aure a iya ɗaukan izina da yadda da take wani ya aure ta sai a gane ana tsammani ita ma wannan ta zama kamar yadda ko kamar mahaifiyarta sai ka zaɓo ta bisa ga wannan izinar kaga kenan ba kyawun ta kaɗai ka kalla ba da girin halitta da kyan tsari da karan hanci da farin fata ba wannan kaɗai ka kalla ba ka kalli wance ta cancanta ta zama uwa matakin iliminta, matakin tarbiyyarta, fahimtarta da rayuwa, fahimtarta da addini, da cancanta ta zama uwa, lalibe mutum yake lokacin da zai auro mace baya kallanta da idan mace kadai wadda zai more ta a matsayin ta na mai karanin shekaru da kurutiya yana tunanin wannan za ta iya daukar responsibility daga baya ta iya daukar nauye-nauye ko kuma kawai sai a more ita mace ita kuma ba za ta iya daukar kowane nauyi ba to wannan haƙƙi ne da kowane tsaya ke da shi bahaifin sai ne ma wata uwa ta gani wanda manzo Allah ke alayka bi zati dini sarfa da daka lalle ka kula da ma'abuciyar addini ma'abuciyar tarbiya haƙƙi na biyu da dake da shi a wajen mahaifinsa. Wato kula da mahaifiyar lokacin da suke dauke da cikin dan, idan kana tare da ita kadai tana da haƙƙi akan ka na kafiyar da ita bisa ga ta'idar da yunsu bi zotatin min sa'ati wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq lima ataahu Allah. Ayanzu kuma tana da ciki wanda ta samu a sanadiyarta, namiji ne mace ce tagwaye ne tsaye ne, tana da ciki. Lafiyar wannan yaron da ke ciki tana da alaka da lafiyar ta ita karan kanta. Ginuwar yaron ya samu ababen da ke gina jiki tun yana ciki yana da alaka ne da irin abin da mahaifiyarsa take ci wanda ya dace da ita. Wannan nauyin kuma yana kanka kai a matsayinka na mahaifi. Kula da ita da jin tausayinta da kula da kiwon lafiyarta, duk wannan haƙƙinta ne, kuma haƙƙin ɗan da ke ciki ne tun yana ciki, da Allah maɗaukakin sarki ya dafta a kanka. Sannan kuma abu na uku, ana haihuwar ɗan yana da haƙƙi ne masa addu'a. Bayan mutum ya tauna dabino ya sa masa a baki ya zanto ya haɗiye wannan ruwan dabinan, dan shi ne farkon abin da ake so ya shiga cikin jariri. To ko mutum zai ɗaga hannu ya masa addu'a wanda galibi muke kiranta da suna huduba. Addu'an nan a wannan lokaci suna da muhimmanci daga haihuwar yaro kafin a je ko ina. Kila yana kan tinga lokacin da za ka yi masa addu'a, kila yana ajiya gaban ka kan shimfiɗa lokacin da za ka ɗaga hannu ka yi masa addu'a. Wannan shine abin da ya tabbata a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Lokacin da aka je Madina, mace ta farko da ta fara haihuwa ita ce Asma bintu Abi Bakr, matar Az-Zubair ibn al-Awwam. Aka kai yaron wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam daga haihuwarsa, ya dauki dabino ya tauna ya sa masa ruwan dabinon a baki ya kuma daga hannu ya masa addu'a, shine Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Haka lokacin da Ummu Sulaim matar Ummu Abu Talha ta haihu, ita ma dama ya fadawa ɗanta Anas ɗan Malik cewa da zaran ta haihu ka ɗauko ɗanka kawo min, kafin a yi komai a ɗauko ɗan a kawo min. Aka kawo shi manzo Allah ya masa abin da yawa wancan yaron, ya taura dabino ya sa masa a baki ya masa addu'a. Idan kun bi ayoyin da ke cikin Ali Imran, lokacin da mahaifiyar nana Maryam ta haife ta, abin da ta yi mata kenan, ta suna da addu'a a lokaci guda, ma'ana dai addu'ar yadda ta nema masa tsari daga sharrin shaitan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'atuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Ya ubangiji na sa mata suna Maryam, ya ubangiji ina nema mata tsari ita da zurriyarta daga shaitan, ka kare su daga sharrin shaitan. Kaga addu'ar kenan. Allah ce fa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya kullama dakhala 'alayha zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Ya karfe ta kyakkyawar karba, ya karfe ta kyakkyawar karba. Da haka dai wannan addu'a da ake wa ɗa bayan haihuwarsa, da zaran an haife shi kafin ma a ɗauki wani lokaci, ka iya yi ko ka ce ko a ce kai ne kake da haƙƙin yi a matsayinka na uba. Idan ba ka yi ba, ka iya sa wani ya yi a madadinka, ka iya barin wakilci. Ita uwar ta iya yi, sai dai ita kullum addu'a ana sa ran karɓuwarta ne gwargwadon wanda zai yi ta ɗin ya kasance akwai tsoron Allah da takawa ta sarari. Da haka a wancan lokaci, tunda dukkan mutane sun yi da ba wanda ya fi manzon Allah tsoron Allah, shi yasa kai tsaye ake ɗaukan taɗin aje a kai masa. A yanzu da akwai mutumin da mutane ke kyautata masa zato, ana ganin yana da kiyaye dokokin Allah, yana da tsoron Allah, yana da takawa, yana da kaza, yana da kaza, sai ta sayawa ɗanka addu'a ɗin, ya halatta. In kuma kai da kanka kuma ya halatta, amma dai ku sani cewa wannan haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙi. Haƙƙi na gaba, sa masa suna. Ɗa yana da haƙƙi akan mahaifinsa, mahaifi ya sa masa suna, kuma ya zaɓi suna na gari, sunan da ya san ba za a lalata shi ba. Kar ya bar shi da sunan rana, ɗan liti ko ɗan dummai, har wannan ɗin ya rayaɗu ya kamata yayi kokarin tsare masa suna idan ya sa masa to kuma sunaye da Allah madaukakin sarki ke so akwai Abdullahi da Abdurrahman wannan yana daga cikin sunaye da Allah madaukakin sarki ke so da dukkan suna wanda yake da kyakkyawar ma'ana da mutum zai ga wadansa wannan haƙƙi ne na uba da ka'ida ta addinin musulunci dangane da sa suna akwai hanya ɗaya guda uku ka iya sa suna a ranar da aka haifi da ka iya sa suna bayan kwana uku da haihuwa ka iya sa suna a rana ta bakwai duk wanda ke cikin wannan yayi kamar da Imam Nawawi ya bayani a cikin al-azkar al-azkar al-muntakhaba sa suna a ranar da aka haifi da ya samo asalin daga hadisin wancan na rada sunan Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam a ranar da aka haifi shi a ranar manzon Allah ya rada masa suna sannan ranar da aka haifi Ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Mariyatu Tsufiyya ta haife shi a ranar ya sa masa suna wato gari da ya fito da sabbin cewa da sahabbai wulida li al-lailata gulamun fa sammaytuhu bi ismi abi Ibrahim aje a haifa mun da na sa masa sunan babana Ibrahim kaga an haihu je da dare fito da sabbai na faɗa musu to dole sai dun halatta sanya suna a ranar da aka haihuwa sanyawa a rana ta bakwai akwai hadisi da ya nuna haka cewa ka iya bari sai rana ta bakwai amma sanyawa a rana ta uku wannan ijtihadi ne na malamai ba nassin hadisi bane karara to wannan shi ma haƙƙi ne ka sanyawa ɗanka sunan da ya dace da dama daga cikin mutane ba sa kula da wannan shi kuma suna yana da tasiri wani lokaci dangane da dan kyakkyawan fata ne idan kai kyakkyawan fata ya iya jin mutum idan kai mummunan fata sai kuma ya zanto abin nan akwai wanda yake yasa mummuna ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ka canja wannan sunan da wani suna sai ce bazan canja sunan da mahaifina yasa mun ba sunan nake al-hazan lafazan hazan kuma na nufin bakin ciki yace kai hazanu ka canja da wani sunan ba wannan ba yace ni bazan canja sunan da mahaifina yasa mun ba daga baya shi da kansa yake cewa manzon Allah ya bani shawara in canja sunan na nake canjawa wannan hazan din bakin cikin gashi yana bi na da ire-iren gidanmu har yanzu gashi na bi na har cikin ƴaƴana har yanzu yace idan ma na kafi shawara sa tun lokacin na canja aga lokaci ya riga ya kurce to da haka sai a rika tambayar sunaye da akwai lokacin da wani lokaci za ka ga ba a kula da ma'ana na taɓa ganin wata baiwar Allah aka samu da suna laza ka ga laza suna ne da cikin sunayen jahannama kalla innaha laza nazaatan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wannan abin da shi amma kila kawai an samu wani bawan Allah ne yayi karatun Allah bai karatu ilimi ba da ya buda kawai yaga cewa sunan ya burge shi kawai sai fada yace a ta an samu ta bar Allah ta sunanta sai yaqulu kaga sai yaqulu kai kai izji ne cikin surah al-baqara kaga ba ya da wata ma'ana kawai ace sai yaqulu ko ace wata sunanta lantana kaga lantana ma dai kai izji ne ko babu wata ma'ana a lantana cikakken shi ne kace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun to kuma ace sunan baiwar Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma ba kan ma da za a haka to kaga lan tana sai ya kulu kuma wadannan ba suna yi bane ba hakikanin gaskiya idan ba za ka iya zafar suna ba dan baka san ma'anonin ba kai koyi da sunayen mutane da gari da suka wuce a baya a tarihi cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sunayen ƴaƴansa cikin sunayen matansa duk sai ka zaɓo suna ka sa da ka sa Ibrahim ka san baka da matsala baka da wata matsala da ka sa Isma'il ko baka san ma'anar ba ai ka riga ka san baka da matsala sunayen annabawa ne wanda babu wani damuwa da zaran ka sa Fatima ka san sunan ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka sa Zainab baka da matsala da ka sa Hassan ko ka sa Hussein ko ka sa Muhsin ko ka sa Sa'ad ibn Abi Waqqas ko Abdurrahman ibn Auf ko Bilal ko Umar ko Abu Bakar duka sun sunaye ne na mazajen fama na da saboda haka baka da matsala kai saboda kaje ka dauko wani suna a cikin wani littafi da kuma baka san ma'anar sa ba saboda haka wannan haƙƙi ne da take da shi akan mahaifinsa yana daga cikin haƙƙin da take da shi akan mahaifinsa yanka masa rago a ranar suna a rana ta bakwai in namiji ne rago biyu in mace ce rago daya haka manzo Allah bai da cikin hadisi
namiji rago biyu mace rago ɗaya haka manzo Allah ya bayyana cikin hadisi idan baka da hali karfinka bai kai ba sai guda ɗayan babu laifi amma in kana da hali lalle ya zanto guda biyu zaka yanka dan haki ne haka manzo Allah ya ce kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi tubbahu anhu yawma tabihi wa yusamma wa yu'lak dukkan ta yana da ragonsa da za a yanka masa a rana ta bakwai ɗinsa sannan kuma a sa masa suna sannan kuma a yi masa aski yin aski shi ne haƙƙi na gaba da zan faɗa wato haƙƙi na bakwai yi masa aski bayan ragon suna sai kuma aski shi ragon suna idan mutum ya samu wajibi ne yayi idan wannan satin bai yi ba sai na biyu idan bai yi ba sai na uku wadansu malamai suka ce daga na uku ya faɗi wadansu malamai suka ce a duk ranar da ya samu yayi ladan dai ba zai faɗi ba sai izinin ubangiji inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala haƙƙi na bakwai shine aski da yawa daga cikin mata ba sa so su aske musu kan jariri a ranar da ta bakwai musamman in mace ce saboda gashin na ba su sha'awa to kuma sunna ce ta manzo Allah a aski in aski ai zai fito to wannan aski bayan an aske kan yaro ana buƙatar sumar a auna daidai nauyinsa da kuɗi a bayar da wannan kuɗin sadaka kuɗin da sai kai nauyin sumar sai a bayar da su sadaka haka manzo Allah ya nuna cikin hadisi wannan fa ba ladan aski bane ladan aski daban wannan kuma daban to kaga nan in zaka tambaya cewa da wannan jinsin kuɗi ko nau'in kuɗi za a auna ba nan gurin nau'ikan kuɗi kaga dai muna da takardu muna da kuma na karfe masu nauyi ina ganin kai ba bai kamata ka auna da na karfe ba dan kwandala guda ɗaya kan jariri ne kenan wannan to amma idan ka sa yarori zai ci gwargwadon halinka in biyar in goma in ashirin in ba wancan babbar za ka sa duk dai Allah dai ba zai toye maka ladanka ba haƙƙi na takwas daga cikin haƙƙin da tashi da shi a wajen mahaifi koyar da shi addinin musulunci wajibi ne ga uba ya koyar da kansa addinin musulunci shi da kansa kawai kai shi inda za a karantar da shi sannan haƙƙi na tara koyar da shi sana'a wanda dukkan abin da zai karɓi ma'anar sana'a yana ci domin ilimin addini da shi zai san yadda zai gyara alaƙa tsakaninsa da mahaliccinsa da kuma alaƙa tsakaninsa da sauran mutane sannan sana'a kuma da ita zai samu sana'ar da zai samu dogaro da kai yadda zai rayu dan adam ne shi yana buƙatar shi yana buƙatar sutura shi ma yana buƙatar wata rana ya aure ya haihu to dole akwai nauye-nauye a kansa wato dai kenan in za ka faɗa a harshen zamani ka ce ilimin addini da na zamani na ambaci sana'a dan saboda mu baiwa ajin faɗi da yawa a cikin ilimin zamani akwai ilimin sana'a sannan kuma wani lokacin mutum na iya sana'a ko da bai yi ilimin zamani ba ya zanto dai ya koyi sana'a ko shakka babu wannan na daga cikin ababai masu matuƙar muhimmanci kuma za a fara ba shi waɗannan ilimomi guda biyu da ka'ida ta addinin musulunci lokacin da yake sunnat tamyiz sunnat tamyiz a wajen malamai shekarun da yaro ke rarrabe tsakanin abubuwa masu amfani da marasa amfani galibi yaro yakan samu kansa a wannan hali in ya kai shekara biyar wani sai ya kai shida wani sai ya kai bakwai gwargwadon matakin fahimta na yaro gwargwadon inda ya taso binni ko ƙauye ko shi kansa yanayin zubin ƙwaƙwalwarsa da Allah ya masa akwai yaro ɗan shekara biyar za ka ga ya fi ɗan shekara bakwai wayo akwai mai shekara bakwai kuma ka ga bai kai ɗan shekara biyar hankali ba to daga lokacin da dai yaro aka farga ya fara gane abubuwa masu amfani a wannan lokacin ne ake fara koyar da shi addini don magabata na da sukan je da yaran su majalisin hadisi tun yara suna ɗan shekaru biyar su haddace hadisai amma ba a karɓar ruwayar su sai bayan sun balaga shi yasa zaka ji irin wannan ne mutum yace hadisu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza na haddato daga bakin manzo Allah yace kaza ma'ana na haddace shi ina yaro amma gashi baya isar da hadisin sai bayan ya girma ya zama babba to a wannan lokaci ne yake karin baiwa yaro ilimi sawan ilimin addini ko ilimin zamani a ba su kuka faɗa da ka faɗa da juna yana da matuƙar muhimmanci ya zanto cewa zai yi karatun zamani zai kuma yi karatu wato ainihin na addinin musulunci duk lokacin da ka bai wa ɗanka ilimi na addinin musulunci kuma ka ba shi ilimin zamani to kai kanka gata kai wa kanka kafin shi kansa yara a duk lokacin da ka kyale shi baya da ilimin addinin musulunci ba da ilimin zamani to kai ka tuta kafin ka tuta yara tuta ba karama ba kuma ku gane da yawa mukan yi sakaci game da wannan mukan ɗauka riga da za mu yi wa yaro da abinci da kayan kwalliya da za a sa masa da wani kayan burgewa yafi muhimmanci sama da mutaci makaranta da zai yin karatu sai ga uban da kiyaye din biya islamiya kudin laraba ko kudin karatu da yaron take yi na wata ko na tam ko na shekara sai ga uban da kiyaye biya kudin makaranta da za a koyar da yaron sa ko da ilimin zamani din ne amma zai iya kace sama da wannan kudin wajen yi masa rigar sallah wanda karatu yafi rigar sallah muhimmanci zai iya kace sama da wannan kudin wajen sai masa keken wasa wajen sai masa irin computer game wajen sai masa wadansu kayayyakin wasan cikin gida wanda muhimmancin su bai kai ginin kwakwalwarsa ba domin ginin kwakwalwar dan adam shine abin da yafi komai wahala da kuma shine idan an ci nasara ginin da yafi komai muhimmanci kenan dan inda zaka gina Kano gaba daya amma ba tare da ka gina kwakwalwar mutane ba su mutanen za su lalata Kano din gaba dayan ta in kuma ka gina kwakwalwar mutanen kuma ka zama yasa fili kuma su za su gina wajen ya zama gini wannan shine bambanci tsakanin gina kwakwalwar dan adam da gina katanga ko gina wani abu daban wanda iyaye da gwamnatoci duk suna da kici game da wannan musamman a daidai wannan lokaci da muke cikin da fuskantar kalubale a cikin zaman mu na wannan kasa daidai lokacin da ya kamata iyaye da gwamnati da jama'a gaba ɗaya kenan su tashi su haikan wajen ilmantar da mutane da yaɗa ilimi a tsakankanin yara musamman wato ilimi na addini da kuma ilimin zamani wato ainihin a hada da juna sannan haƙƙi na gaba wato shine haƙƙin tarbiyya tarbiyyantar dan adam dan ba da ilimi daban tarbiyya daban mutum ka iya sa shi ya haddace Qur'ani ya haddace waɗansu hadisai masu yawa amma kuma ka gaba da tarbiyya mutum ka iya sa shi ya ci jarabawa ya samu result mai kyau bayan ya kammala secondary amma ba da tarbiyya kaga tarbiyya da ba ilimi daban to haka sai ake da juna lokacin da ake gudanar da su to ita kuma aikin tarbiyya aiki ne na kullum ba aiki ne za a taba a bari ba da yawa daga cikin iyaye maza sukan kyale tarbiyyar ƴaƴansu a hannun matansu yana ganin in yaro ya je makaranta ita ce kuma bai je ba ita ce in ya dawo ya je islamiya ko makaranta allo ita ce in yaro bai je ba kuma ita ce shi ba ruwansa ya fita tun da safe bai dawo ba sai da magariba da ya dawo gida kamar ana mantsanin sa alwalai ya fita waje ba in ya sanar da isha ya je ya zauna wuri jira ko ya ci abinci ya sake fita bai shigo ba sai karfe 10 dare ko 11 bayan yara sun yi bacci ba abin da ya shafi shi da yaran to wannan ko kika babu shin amana ce da Allah ya baka ta yayanka da amana ce a hannunka bayan kasancewar ta ni'ima da Allah ya baka da kuma ibtila'i ne da ubangiji da Allah ya baka jarrabawa a hannunka daidai da zaka gudanar da shi in ka gudanar kan daidai kana da lada da matsayi a gaban Allah in kuma ka tozanta wannan amana to ka ci amana da Allah ya dora maka kenan saboda haka wajibi ne mu tarbiyyanci ƴaƴan mu tarbiyya ta gani ita kuma tarbiyya ba ta cikin duka kullum sannan tarbiyya kuma ba ta cikin lallaci kullum akwai lokacin da za a daki mutum akwai lokacin da za a lallace shi tasirin ta wajen lallaci da jan hankali da yin abu a aikace ya fi sama da yawan duka ana yin sa ne a matsayin in bukata ta kama to duk wani abu ne da ya kamata iyaye su kula da su manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tarbiyyanci ƴaƴansa ya tarbiyyanci ƴaƴan wani gida ma banda da shi din da gaba ɗaya sai yin sauki ne ƴaƴansa ya kula da su kuma ƴaƴan wani gida ma ya kula da su sallallahu alaihi wa sallam Amr ibn Salima yake cewa ban manta ba ina yaro mun zo cin abinci tare da manzo sallallahu alaihi wasallam da wadansu sauran mutane wa kanat yadi tasisu fi sahha hannuna yana ta kai kawo in sa hannu a gaban wannan in sa hannu a gaban wancan in sa hannu a gaban wancan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ni ya gulam sallallahu wa kul bi yaminika wa kul mimma yadika nan take koya masa ladabi guda uku wadanda suke da alaka da cin abinci yaro kai bismillah kafin ka tafi shi yana yaro garin lokaci yi bismillah yi ta sannan kuma ci da dama karka ci da hagu sannan kuma ka ci daidai gaban ka karka ci gaban wani yace wa kana tilka ta'imati منذ ذلك الحين sai wannan ya zanto ita ce tabi'ar cin abinci na tun daga wannan lokacin har ya zuwa lokacin da ya girme yake kawo hadisin sauran mutane saboda haka tarbiyya aiki ne na yau da gobe Allah madaukakin sarki ce da manzo sallallahu alaihi wasallam wa'mur ahlaka bi salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal akhiratu litaqwa ka umarci ƴaƴanka da yin sallah kuma kai hakuri akan hakan ba ma roƙonka wani arziki mu ne masu arzuta ka kyakkyawan makoma na tabbata ne kamar suka kama ana umarta yaro da sallah tun yana shekara 7 in ya kai shekara 10 bai ba a dake dawa a mace ce ko namiji akan lura da makwancin yaro daga lokacin da ya wuce shekara 10 in mace ce a danka lura da inda take kwana har malamai suka ce na daga cikin ladabi a danka mata kayan barci musamman wando na barci ya zanto fari saboda launin fari launi ne wanda zai fi bayyana jinin al'ada idan ta fara ci tun daga lokacin da kai shekara 11 ko 12 akwai yiwuwar jinin al'ada zai zo mata kowane lokaci kaga daga lokacin ta zama babba daidai da shekara 70 hukuncin ta a wajen Allah dokokin da kikanta a wajen Allah ta'ala to idan ba a tattale ta ba sun tana yarinya ta san haka sai ga yarinya ta girma har an yi mata aure har ta haihu amma in ta dawo gida dan shugaba kamar ta shama ban mahaifiyarta ba ta ga responsibility girma a kanta irkan kanwar matsala ba ta iya warware ta saboda ba tarbiyyance ta ba kan warware matsala ita an tarbiyyance ta da kanta kawo matsala kawai to wannan ko bai dace ba ana gina mutum yadda zai zama mutum tun yana yaro karami wai ka mata wannan wandan ko ba ta wannan wandan ta dinka amfani da shi za a ba ta meye hikimar haka za ki girma alamar girman nan za ki rika kaza sannan in kin gani kan hankali yake tashi kowace mutum da ke gani a duniya ubangiji da Allah ya kaddara mata wannan shay'un katabahu Allah ala banati Hawwa haka manzo Allah ya faɗa ummu na Aisha lokacin da jinin al'ada ya zo mata an je aikin hajji ta damu yace ya zaki abu ne da Allah madaukakin sunke kaddara wa dukkan ƴaƴan Hawwa mata ta san wannan dan kasa firgita amma da yawa fa saboda ba mu da irin wannan tarbiyyar da wannan tsarin sai ya ne ta fara jinin al'ada sai ta koyewa wata ma sai ta kuka tana ganin cewa kai ta zo gida a ganta da duniya sai ta yi iskanci sai ta koyewa kuma sai ta fara sallah haka ka gani to anan gurin dole a kula shi kuma ɗa namiji lokacin da ya kai shekara 14 zuwa 15 akwai yiwuwar balaga ta zo masa wannan da zai rika bacci da shi ya zanto baki ne saboda launi na mali fari ne zai fi bayyana a jikin bakin tufafi sama da kowane irin nau'i dan kuma alamar balaga take nan ta zo masa ya san ya zama babba daidai da mahaifinsa wajen nauyi a wurin Allah nauyin da Allah ya tsara mahaifinsa shi ya tsora masa na cewa ya zama baligi kuma wajibi yayi kaza wajibi yayi kaza kuma wajibi yayi kaza in ba haka ba sai mutum ya girma bai san ya girma ba yana abubuwa da yara yan kanana saboda ba baki wannan tarbiyyar ba wajibi ne ka nemawa yarka kawaye na gari baka yi saka kake kai kawa ba dan tabi'ar dan namiji ne baya iya tsayawa dan adam baya iya rayuwa shi kadai amma kai ne zaka lura da yar gidan wa da yar gidan wa ya kamata su yi kawance ka karfa bita yin kawance da ya da ta fito daga gidan mutunci har ka rinka tambaye ta yaya wanda bata zo ba kwana biyu ya ko kin je wurin wanda ko ya wanda bata zo ba sannan kawayen ka su yawa biyo uku in sun yawa hudu tawalan sai dai irin gaisuwa daga nesa dan yi da dama za ka yi ta gini a gidanka iyar wani gida ka rusa mata ka da dama za ka gina ɗanka a gidanka ɗan wani gida ya rusa mata ka ubana gari yakan kula wajen waye kamata ya zama abokin ɗansa abokanin ƴaƴansa dole ne ya kula da wannan ya ga yara na gari da suka fito daga gidan nasuwa gidan mutunci ya sa su abokane da ƴaƴansa za ka yi haka ne ta hanyar wayo da dabara da shekaru da Allah ya baka ya wani kwana biyu ba zai zuwa ko kun ɓata ne shi kuma idan ya faɗa masa zai je yana jin daɗi sai ga ya sa wuri ga kare hula zamu je gidan sauran dan baban ke ganne san ba ku fata ba sai ka karɓa fesu in zaka za su tafi wuri sai ka ba su kuɗin kashe wata ne sai ji daɗi ma'ana dai dole sai ka yi irin waɗannan al'amura sannan ka rinka kai ziyara shagon ƴaƴanka babu laifi sashi ƴaƴanka babu laifi ziyarar ba zata don idan mutum baya kai ziyarar ba zata to tashin samari fa baya da kan gari galibi in dai ba masu tsoron Allah ba bangon alƙibla inda za a tashi da dare ayi kiyamul layli hoton wata zan kadai ɗayar budurwa ne daga ita kina sai gajeren wando da brazil gashin kanta an kace ta kaga ba maganar kiyamul layli a wannan tsaki ban zama da tsakin zai sallah idan kika kalla nan gurin kalandar ɗin kwallo in kika kalla nan gurin kalandar ɗin rasulin in kika kalla nan gurin kalandar ɗin wasan kwaikwayo idan ka buɗa nan gurin ka ga wani abu da tudu ba qur'ani bane ba album ne in ka buɗa hoton ɗan mata ne waccan a kwana uku waccan da kwana hudu waccan an hada a gidan zu da sallah waccan an hada da ita a hins anzali waccan an hada da ita a ina ne katan abin da za a gani wani lokacin ma hawa biyu ko uku kika ce qur'ani ne wallahi ba qur'ani bane ba ko sunan ƴan mata ne kawai ba ga yanda za a yi daga hoton gayu sai hoton kuma ƴan mata duka ganin gurin ziyarar ka tabbata za ta yi amfani yanzu me zakai da wannan hoton yanzu ko aure zakai guda hudu aka halaka maka amma ga hoton ɗan mata dole uku kike yanzu sannan dukkan waɗannan menene ribar da zaka samu a duniyar ta lokacin da ka tafi kake so dalilin su ba abin da zamani suke cewa akai kwalkwatar ido karawa kai kwalkwatar ido ne ba wani kake kwalkwatar ido ake ba kana kara kanka cutar zuci zaka ji wata damuwa dan babu abin da yake da ban haushi ka ga abin da ba zaka same shi ba to wannan garma baka gani ba ya fara kwanciyar hankali to wannan shine amfani irin wannan idan mutum yaje sai da shi hanci su dan musulmi ake babu qur'ani a dakin ka dan musulmi babu ahlari babu ismawi babu iziya babu risala a dakin ka dan musulmi babu nan kafin koyon addini inda zaka ji kafir gaba ɗaya kike ji kafir ne na kada kada da wake wake musamman waƙoƙin da aka darrabe mu da su yanzu ka ji sautin kamar indiya amma kalmomin na hausa karin na turai kawai barbarin yin yawa a gudu da kan zabo dan waɗannan waƙe-waƙen da ake nufi ya dan nan idan kana son cikakken angula da kan zabo to waɗannan su ne angula da kan zabo kalmomin na Hausa ne amma an burkuɗa su an indiyantar da su da ƙarfin siya wata an yi firiyar ya murya a ji ya san na fahimta kenan ko ba ga ba to a ce dan musulmi dakin ka babu Khalilul Husari babu Abdul Basit babu Sheikh Turai babu Sheikh Tudai babu wane ne haba haba da ba dare bane ba dan musulmi babu tafsiri babu hadisi a dakin ka babu wani wazo a fi sai ka dake kawai wannan bai dace ba kida ba zai gadar maka da alkhairi ba kullun ka ji shi kullun ka ji shi sannan kuma shi kida baya karewa ta aitayi ne sannan babu wata riba ta duniya babu wata riba ta lahira a cikin sauraronsa to wannan shi ne amfani su kaga anan sai zaka taimaka wani lokacin ka ce masa yi zo wannan ka kawo masa wani kasa kai in kaga na bidiyo marasa kyau ka kawo masu kyau in kaga cd da ake da su marasa kyau ka kawo masu kyau kai in kaga wata kalanda ka ce wannan ai bai kyau sa wannan a cikin ɗakin ka haka da lallashi da zazzare ido da faɗa-faɗa da lallashi da zazzare ido da kuma ka tafi da darka masa addu'a Allah jire shi kai musu addu'a Allah jire su abinda ƴaƴan suke bukata kenan haka idan ƴan mata ne kuma suna da irin nasu yadda su tangurin ƴan maza za ga album ɗinsu duk cike da hoton ƴan mata su kuma ƴan mata cike da hoton samari ne ita ma kowace ado kuke da samari shi ma yana ado da ƴan mata shi su ƴan matan su kaza ita ma ado take da samari wai samarin ta kaza sannan kuma su kuma ƴan mata galibi a jakunkunan su na makaranta banda littafin soyayya ba komai in ka kai ziyarar ba zata jakunkunan makaranta sai ka ji kafin sai aka da kyarta dora sai haka wallahi yawanci littafin soyayya da shi waɗansu nata ne waɗansu aro ne waɗansu haya ta biya ta karɓa wannan kiyana suke English shi kiyana suke mathematics shi kiyana suke physics da geography shi kiyana sa'adar Qur'ani shi kiyana sa'adar hadisi kuma idan kana kallon labaran da ake rubutawa din ba su da tsafta ko da cikin kom domin an jarrabe mu a wani lokaci da wato gwamnatocin mu ba ta tace me ya kamata a buga a yadawa jama'a su karanta duk wanda ya shiga gida yanzu daga nan zuwa safe ya rubuta wani labari ba wata hukuma da aka kafa wanda za ta ce tana da hurumin sai ta gani ta yi izinin a yada wannan ha kawai zai je sabon gari gobe-gobe nan a buga masa ya yada shi ya sai da ya ba da matan laka a gidajen rediyo hannu gwamnati ba zai cewa don me ba wata hai'a ba wata hukuma da za ta tsaya ta ce da gumi a rubuta wallahi idan mutum yana ganin littattafan da yaran mu suke karanta wallahi zai baje su da Hausa duk irin Nobel din da ke Turai na fitsara an Hausantar da shi yanzu kawai suna yi mutanen ake tattaunawa idan an ce wani Benjamin nan gudun sai a ce Ado ko a ce Ilyasu ko a ce Ismaila san a ce kaza haka kawai mutanen kawai suke tattaunawa amma fitsarar ne ita ce wannan fitsarar sai ga wata tarbiyya ko a ce a gina ƴaƴan akan wani tsari wanda ba shi iyaye suka tafi a kai ba wanda ta yi soyayya da wani an ya hada su sun gudu sun je sun yi aure ko sun gudu sun yi sati biyu ba gansu ba ko sun yi ta ba gansu ba sun suna ina kaga wannan kowa ya riga wannan ba mutunci bane ba shirki bane ba ɗabi'ar mu bace ba ta saba addini ta saba rayuwa bayan gurin to da sai uba ya tashi haika suwa yi kawayenta dan wallahi so da dama wadan su yaran suka lalace ba dan su fitan nuba ne ba sai dan muggan kawaye gabe da wadan su yaran suka lalace ba dan su fitan nuba ne sai dan muggan abokai to ba kuma ko iyaye kuke yin sakaci ba ruwanka da kowa ma yayi aboka da abokan daka ita ma da kowa ma sai wato ainihin kawace ko mutum baya bin sa baya gudu biki sabai yana daga cikin haƙi da ayya suke da shi akai iyaye haƙi na 11 wajibi ne iyaye su adalci tsakanin ƴaƴan idan mutum na da ta sama da daya karka so wannan sama da wannan karka so wancan sama da wancan karka so ƴaƴan wancan ɗakin ka fifita su akan ƴaƴan wancan ɗakin inda yake da mata biyu ko mata uku ko ce tana haihuwa to zama iyaye suka yi kuskure ƴaƴan wancan su ne ƴan gata ƴaƴan wancan kuma ko uku to wannan zalunci ne wajibi ne li adalci tsakanin ƴaƴan mu akwai hadisin Umar bin Bashir mahaifi ne yake sanyewa ɗansa gagarumin kyauta sai ya kira manzon Allah da ya zama shaida sai manzon Allah ya ce shi kadai ne ɗanka yake a'a ban da jiya ko ɗansa yake eh sai duk ka ba su yake a'a shi kadai zaka ba shi eh yake to je ka ne ba zan yi shaida akan zalunci ba lokacin da zaka biya wani kaza wani ma dole ka ba shi kaza lokacin da zaka biya wani kaza wani ma dole ka ba shi kaza kuma kar ku manta lokacin da kake kyauta tsakanin ƴaƴanka ba dai da take da rabon gado ba nan tana sai da zakari da su da hazzul kun kai sai wannan rabon gado ai sai bayan ka mutu amma yanzu kana da rike ka ce kake bayarwa daidai wajen da kake bayarwa ko kuma Allah kalla ce kowa daidai bukatar sa saboda bukatun su sukan sha bamban daga namiji zuwa mace a nan gurin kyauta ake magana amma duk wanda bukata ta sa aka yi mata wani abu to kada uwar tsayan wadda ita ko bukata ba ta taso ba ta ce sai an ba ɗanta kuɗi daidai amma wajen da aka wawa na kala. Alal misali wata baiwar Allah ta taɓa zamuna ta ce ɗan kishin ta baya da lafiya an biya masa kuɗi a kai shi Ingila a yi sirkin da shi an dawo. Ta ce ni kuma ɗana bai rashin lafiya ba ta ce sai a kwatanta daidai wannan kuɗin suke ɗin ne kuma a bani ta ce wannan ya zama zamun suke. Inda wannan aiki ne wannan ba daidai ba ne wannan baya cikin abin da za a yi. Sai sai take fahimta cikin ikon Allah sai Allah ya turo min da wani abu sai nace ƴaƴan ki nawa sai ce ina da ƴaƴa guda biyu ai guda biyar kai nace guda biyu maza sai guda biyu maza guda uku mata nace ita ce shirfa sai ita ƴaƴanta guda uku ne duk ko maza ne nace to yanzu ƴaƴan ki sun kace kana nawa da balaga sai ta haka nace a karki da mutum bai ta nake miji dai in fahimta sai ɗaya dai ta gama jami'a bara ɗaya kuma za ta gama bana ɗaya kuma tana secondary yanzu nace kina son ki ce mun guda uku duk sun balaga kace eh nace madam na tun da duk sun balaga duk wata kenan suna buƙatar wata hidima da za a yi musu saboda jinin al'ada kudin auduga ko kudin menene ko kudin menene shi ma wannan kudin sai a kwatanta a ba wancan ƴaƴan mazan kace ai su ba sa yi ba ba wannan mutum hidima ba sannan za a sai musu hoda sai a kwatanta kudin hodar shi ma a bada namiji za a sai musu man shafa za su je salon gyaran gashi shi ma sai a ba shi kudin wannan gyaran gashin duk da ba zai gyaran gashin ba ba dai ba shi sabane sai a zo ai wadanda ai nake to kuma ke banda abin ki wannan mara lafiya kike kuma sai an biya ki ke ba to sai ki ai fata nake ke ma game da rashin lafiya a kai ki jamus ko kike ba ta fata to anan gurin dai abinda ake nufi kamar wata kyauta kake son kai zaka ba danka floti zaka ba danka mota zaka ba danka gidannen gida kuma ba ki kadai bane ba to duk sauran su sai ka ba su idan ka ce shi wannan ya isa aure da aka dai masa aure na ba shi gida na ba shi mota sai a ce abin da ya kamata kai lokacin da kai masa aure ka ba shi mota motar ta kace yana hawa motar babansa ya zauna gida gida naka ne yana zauna gidan babansa wannan shine daidai amma in ka mallaka masa gida wannan da bai auren ba wannan sai ka ba shi gida dan dalili idan ka baiwa manyan su kadai wani ya aure an ba shi gida da mota wani ya aure an ba shi gida da mota sun zama nashi kaga su manya ne yanzu ga wani kuma ai haifi su bara yanzu ko shekara ɗaya bai ruba ba kaga shi ba a tashin aure ba da sanar gida da mota sai ka kwanta ka mutu Allah ya karɓi rayuwarka waɗancan fa gidajensu da motocinsu duk nasu ne sannan kuma za su zo tare da waɗannan ƴan ƙananan kuma a ce a raba gado haka da ko ba da wani to kaga a nan gurin su ne za su kwana a cikin soyayyen ƙananan dan wannan ya riga samu gida da mota, tunda wannan ma gida da mota, wannan ma gida da mota, wannan kuma dan kalmi da din shekara da din shekara bai ma san bai kike ba, kuma zo a raba daidai wa daida kan abin da sun riga sun samu na cikin lamarin. To kaga anan sai a samu gaba tsakanin ƴaƴan sun dakin da ƴaƴan nan dakin, sai suka kamar an fifita, sai suka to wannan ne ake gudu, ba a san mutum ya mutu bar baya da kula ya bar ƴaƴansa cikin gaba dan kawai ba mahaifin su kai ba, ko kuma dan bambancin shekaru, wannan babba ne wannan karami. Da ku wajibi ne iyaye su kula da wannan adalci tsakanin ƴaƴa, wajibi ne. Sannan yana daga cikin abin da yake wajibi uba ya kula da shi, kiyaye fitra da Allah ya halitta dan adam a kai, duk dan adam ana haihuwa cikin zulki kamar yadda manzo Allah ya bayyana, kullu mauludin yulidu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi, dukkan da ana haihuwa cikin zulki iyaye ne ke mai da shi ba yahudi ko su mai da shi ba nasara ko su mai da shi ba majusi. Fitratun nan ta zulki yadda mutum zai kiyaye ta, me yake ma ke kawo gidansa, wanda za a ji, wanda za a gani, wanda za a karanta, wasiya suke kallo ta talabijin, me suke saurare, duk wannan dan kiyaye fitrar yaro. Kada ababen da yaran mu za su rinka kallo na tashoshi na talabijin na batsa ya warga da tarbiyyar su ba tare da mun fara ba, wajibi ne uba ya kula da wannan. Yayan uwa musulmai, a hakikanin gaskiya ƴaƴa suna da haƙƙi akan iyayensu irin yadda iyaye suke da haƙƙi akan iyayensu, kuma babu yanda za a yi abubuwa su jaru sai kowa ya bada haƙƙinsa daidai. Uba ne kamata ya fara, tunda uba ake fara samu kafin a faru samu ne da to daga baya shi kuma ɗa sai ya biyo baya. Dukkan mutumin da Ubangiji Ta'ala ya ba shi ɗa ya kuma kula da haƙƙoƙin ɗan nasa da tarbiyyarsa da iliminsa da karatunsa, to za ka cewa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya sanya wa ƴaƴansa albarka. Dukkan mutumin da ya sakaci wajen tarbiyya, wajen karantarwa, wajen ilmantarwa, to za ka samu cewa zai samu matsala mai yawa a gida. Idan da mutum ya yi sakaci, kuskure ne ya ci gaba da sakacin ba tare da ya yi ƙoƙarin gyara ba, zai gyara abin da zai iya gyaruwa da wuri, ya yi maza, ya kirawo yara, ya yi ƙoƙarin farfaɗo da alaƙa tsakanin su. Sannan kuma iyaye da yawa wato sukan nesa da ƴaƴansu, nesa da su, nesa ɗin ta yi yawa, da yadda yaro har ya girma kin faɗa ba ta haɗa su da mahaifinsa, wai a zauna mahaifinsa ya tambaye shi wani abu, yarinya har ta girma mahaifinta ba zai taɓa mata magana ba, shi dai in ka ga sun yi magana ta ce ne baba ina kwana, ko ya ce baba ina kwana, daga nan gurin sai faɗa ina kake ban ganka ba, mai kai ba rahama, babu jin kai, babu ja a jika. Shi kowa ɗan adam yana buƙatar wanda zai ja shi a jika, duk yana yaro karami ya saba da kai a haka, ya san kana da wani abu guda biyu, kana da tausayi, kana da jin kai, sannan kuma kana da zafi idan mutum ya yi laifi, zafinka sai an yi laifi, in ba a yi laifi ba ana zaman lafiya da kai, ya gane haka ka sarrafa, wannan zai taimaka, ya gane kana son shi, in ya ce ta gane kana son ta, dan lokacin zai fi bayyana maka cikinsa, za ta fi bayyana maka cikinta. Wani lokacin ka iya masa dabara ka ɗauke shi ma ku yi tafiya, wanda za ka rufa waje kaza, in kana da agan hawa kuna kai ko kuna cikin agan hawa, kana masa tambayoyi, dan sa kusa sai ya sa ya bayyana maka abin da ba dan ka jawo shi kusa ba zai faɗa maka ba. Amma da yawa daga cikin iyaye ba su haka, da yawa daga cikin yara mata sukan lalace saboda sun rasa wannan rahama da jin kai. Uba bai dace a jika ba, uwa ba ta dace a jika ba, dan tana jin kunya, sai alƙali ta da shawarar kawai. Duk ya mata ta sarauta galibi takan ɗauka, iyaye dai su suka haife ta, amma kawata ta san ta, da haka duk matsalolinta za ta faɗa kawata, amma ba za ta faɗa uwa ko uba ba, saboda mu ne ba mu ba su kofar su faɗa mana haka ba. Manzo Allah ke tashi da kansa ya taka ya je gidan Fatima ya zauna a kan tabbatarta ya gayar da ita ko ya ji matsalolinta. Wani lokacin ta taso ta zo gida kai tsaye tana da bukata za ta je ta shiga wajensa ya saurare ta ya ji bukatunta da kaza da kaza. Wannan duk yana da kyau mu yi wannan tsakaninmu da ƴaƴanmu, wato mu yi ƙoƙarin samar da hanyar haɗuwa tsakaninmu da su. Sannan ko da za ka umarce su da abu, lokacin da ya kai shekaru 16, 17, 18, 19 shekarun jiji kenan, gani yake kai duk cijin ne baka waye ba, ko Allah kalle ka zama irin awadaka su nan, shi yanzu su ne ɗan zamani, dan da za ka zo kana masa faɗa a zauna lafiya ɗan zamani, a zauna lafiya manya, ba dai so kake ba amfanin da kasawa, kai so kake gyaru, duk kirawo Allah yana so ya shawara da kai. Kasan ko yanzu kuna gano abubuwa da wuri haka, wani lokacin daga irin ba dama wani shi daga ruwan ba da wuri. So da ke matattauna game da kaza da ya shafi gidan nan ko game da ya shafi ka ko ya shafi kanwarka, me kake gani? ai ba sai abin da gilliti a ka faɗa da injin da kake gani ko kuma baka dama kai tunani da ran zuwa gobe ka ba su dama ko ya masa tunani kike zai zai kawo zai ta kudin da masa da komai da komai sai dai kawo kai kuma zai ka kawo naka kai amfani da shekaru da bijin taka da kwarewa a cikin rayuwa sai ka sa a hada tsakanin wannan nakin fa idan an bi da rashin amfanin sa wannan kuma idan an bi kana ganin da amfanin sa to sai ya gamsu yanzu ka ba shi ilimi ne wanda a makaranta ba za a ba shi ba kuma ina jin kai mutum da shi in an ci sa'a akan yi sa'a nafi ya zama daidai sai ka goyi bayan sa ka karfafe shi ka ce kuma haka za a yi wannan ka ƙara ba shi ya ji cewa eh yanzu ina da amintuwa da mahaifina ko me zai faɗa kuma zai yi tunani akan wannan sawa a kanta akan kallansa kallansa da cikin aure akan gidan akan karatunsa ko me ne idan sai ta hanyar dabarar nan sai ka dora cikin abubuwa da dama masu amfani amma har kawai so muke yi tsakaninmu da matanmu tsakaninmu da ya'yanmu kamar ana barikin soja tsakanin babban hamsar soja da kurata kawai sai da mutum ya yi umarni a bi wannan lokacin yanzu yana da wani irin matsaloli daban wanda yake bukata a canja dabara ko sai ka babu imamu iyayenmu sun yi tsirin din ba haka a baya to a yanzu yana da kyau mu kalli da abubuwan saboda yanzu kuna faɗa ne kai kana naka kokarin fa gidajen talabijin da jarido da fina-finai da satellite suna so su kwaci ma 'ya'yanka kai kana so ka riƙe su suna neman su kwaci shayatinul insu wal jinn saboda haka dole sai da lallashi dole kuma sai da ja'ajika ɗan uwa musulmi abinda biyu ya kamata in faɗa kusan in ce ya ƙare kakaf a nan wuri ya kamata in tsaya fata na duk abin da na faɗa ya zama daidai ubangiji ta ala ya sa mu yi tarayya cikin ladani da ku abinda kuma na yi kuskure ko tuntuban harshe fata na ubangiji ta ala ya ce mun koyi ya kuma da kula-kulanmu ya ba mu imani ya kuma nuna mana gaskiya ba mu yi kwambinta ya nuna mana tsariya ba mu yi kwankwanci mata zan dakata a nan wurin don an sa waɗansu daga cikin tambayoyin ku na yi matuƙar farin ciki irin haɗuwar nan da aka yi a wannan waje ban taɓa tsammanin haka abin zai kasance ba farin ciki na zai karu idan kuka tsaya yadda kuke tat har aka kammala tambayoyi Allah ya tsare ku ya yi
ya dinga yi wa iyayenka bayan sun mutu bisa yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta koya
da Qur'ani ta yi ishara Allah ce wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira da kake cewa ya ubangiji ka duka mahaifana biyu irin yadda suka duka ina yaro garin addu'ar ba ta kai tsawa da lokaci duk lokacin da kake sa ran an sa addu'a a cikin sa to ka sanya mahaifanka duk wani hali da kake sa ran an sa addu'a a cikin sa ka sanya mahaifanka lokaci kamar mutum ɗaya bisa uku na dare na karfe wato kamar karfe 4 zuwa lokacin wayewar gari wannan lokaci ne da an sa addu'a hali ko yanayi kamar lokacin da kake cikin sujjuda ko kuma yanayin kana da azumi a bakinka ko kana cikin halin tafiya daga wani gari zuwa wani gari dukkan ribaki irin waɗannan lokuta wajen yi wa mahaifanka addu'a ta gani ba kuma lalle sai sun rasu ba tun suna da rai kai musu addu'a na ubangiji ta ala ya rufa musu asiri ya kare su daga fitintunu na zamani ya kuma arzuta su da kyakkyawan cikawa in sun rasu ko mutum ya roƙa musu gafara ya yi fatan Allah ya ji kansu na
mala wannan tambaya ta gaba tana cewa shin idan mutum yana sallah mahaifiyarsa ta yi kiransa ya bar sallah ya je kiransa domin nuna tsananin biyayya ga iyaye
yana tambaya kan cewa idan mutum yana sallah mahaifiyarsa ko mahaifiya ta yi kiransa zai yanke sallar don ya je ya ansa kiran mahaifiyarsa ina abin da zai kalla ko ya taɓa ji shine hadisin Zurayk wanda yake cikin sallah mahaifiyarsa ta kira shi yake Allahumma ummi wa salati ya ubangiji ga shi ina sallah ga ko mahaifiyarsa ta kira shi sai ta kiransa shi ya tsaya yana tare da jini zai yi ya yanke sallar ya je wurinsa ko ya ci gaba da sallarsa har sai fiki sai masa mummunar addu'a kuma wannan mummunar addu'a ta kama shi to wannan hadisi na Zurayk abin da ake kira shar'u man qablana shari'ar waɗansu annabawa kafin mu da haka a yanzu idan mahaifiyarka ko mahaifi suka kira ka kana cikin sallah za ka yi ishara ne ta hanyar yadda za ka gane suna cikin yadda za ka gane kana cikin sallah ishara din nan kuwa manzo Allah yake dukan wanda wani abu ya bujiro masa yana cikin sallah to sai tasbih wannan subhanallah kina abin da ake ishara da shi dan nuna ina cikin sallah sai fa in sallan nafila ce to ya halatta kai amma ta farin da kake girman tana da girma dan da kike farkon abin da za a ba mutum tasbih a kai ranar tafin kiyama kuma sallah tana ce bainal abdi wa rabbihi hakin Allah din kuma kan da ya ta hakin mahaifa kai amma in ta nafila ce to kaji girman ta duk da lafiya ce ba wajibi ba an sai kina iyaye kuma wajibi ne wallahi wala
hala wannan mai tambayar ina ga sana cewa bayani akan mana an yi bayani akan iyaye da ba sa fadar sunan ƴaƴansu sai dai su ce kai ko ita ya wannan
a wannan al'ada ce ta kasar Hausa ko wadansu yaruka amma manzo Allah ne kiran sunan ƴaƴansa gaba daya wannan dai al'ada ce ta jin kunya haka da sauransu amma dai ba nasi ne na hadisi ce haka ba game da iyaye wannan kamar yadda muka karanta cikin hadisin Abu Huraira ba za mu ambaci sunan iyayenmu ba amma a ce kuma iyaye ba za su ambaci sunan ta ba wannan ba nasin hadisi ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam ba
tambaya ta da yana cewa shin mana akwai wani mataki da ƴaƴa za su kai na kan garewa su fi ƙarfin iyayen kuma sannan yaro yana abin da yake na rashin tarbiya amma cikin wannan abin da yake yakan ba wa iyayensa ci da sha yaya hukuncin wannan shin a ci abincin da ya kawo
farko dai cewa akwai mataki da yaro zai kai na kan garewa kwarai da gaske da kenan da yawa ai abu ne da yau da gobe take gaskata maka shi kana gani mutum ya kai ya kan gare ya bijire ba yadda an riga an hakura ne akwai irin wannan da dama ko a cikin birane ko kauyukan mu a da kuma an samu da Annabi Nuhu alaihi salam tsakanin da dansa yayi da musulunci yaki da ji annabin Allah guda manzo shi ne farko manzali a ban kasa ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin ya kai dana zo ka hau su da cikin jirgin ruwa mu sai da kanka kasance cikin kafirai yake ta'awi ila jabalin ya asmuni min al-ma dan dai hawo wancan dutsen ba ruwa na da jirgin ruwan ku yayi iya da shi qala la asimu al-yawm min amri llahi illa man rahim Allah ta wahala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin igin ruwa ta tsiri ta tsakanin shi da su ya gane ganin shi aka gulme da shi cikin ruwa ka halaka da shi wannan dai tsana iya bijirewa sai iyakacin naka kokari baka yi sakaci ba to Allah ba zai kama ka da laifi ba amma in tun farko kika sakaci ka gana da laifi ke sannan idan ta ya kan gare kuma duk da haka sai ya zanto cewa yana kawo wani abu na taimako ga mahaifinsa baya hana mahaifinsa ya karba amma in yana da hanyar da zai iya rayuwa ba tare da ya karɓi nashi din ba dan ya nuna masa ba zan karɓa ba sai ranan da ka daina kaza da kaza to wannan ya fito don karɓa din kamar shar'anta masa abin da yake daidai ne kenan to amma kaga wani mahaifin ke nan da karamin karfi ba za ka iya taimaka haka ba amma in yana da yadda zai jinsu ya dure to kare ka karɓe shi don wannan ma nau'i na ya karɓi a kake karɓa din cewa aini kayi kaza kayi kaza ya kuma farin ciki sama da kaba da dukkan duniyar da abin da ke cikin ta dan haka bazan karɓi kaza na kaba wani sai ka dinga sa sai ya dawo kan ta farki suriya na'am Allah sana sana kullum ban karanta wani abu daga cikin ababai da manzo Allah ya ce ko da mahaifa sun rasu mutum zai iya yi a matsayin da ya gare su kaga daga ciki akwai addu'a daga ciki akwai sada zumuncin su iyaye da kamar girmama wan mahaifi ko kaninsa girmama iyar mahaifiya ko kanwarta wani mutum wanda dama abokin mahaifi ne ka mutunta shi saboda abokinka wato za ku ba maki gobe cikin sahihi muslim Abdullahi dan Umar yana tafiya a kan hanyar Makka zuwa Madina sun je ta wani ƙauye abokin tafiyar sa yace sai ga wani balaraban ƙauye da ka ga mishi daga gidaje haka yace sai ga Abdullahi dan Umar ya cire rigar shi ya bai wannan mutumin ya walwale ran wannan kansa ya taura wannan mutumin sai da ya ba Abdullahi dan Umar wannan mazauna karkara ne sarkin ta kankanuwa mata wadatar ba su kafi rigar ta ba shi ba sai ce a'a wannan mutum da ka gani mahaifinsa abokin Umar ɗan Khattab kaji ba shi ne abokin Umar ɗin ba shi ɗa ne amma yake mutunta shi ce dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin biyayyar da za ka yi wa mahaifi ko da bayan da tuwarsa sadar da zumuncin da yake sadarwa lokacin da yake da rai wato girmama abokanansa da sauransu za ka girmama abokan mahaifa ne yi masa addu'a da shi idan mutum na da kuɗi kuma yayi wata sadaka jariya a madadin mahaifinsa ya gina masallaci da nufin Allah kai ladan ga mahaifinsa ya gina daki al-adi islamiyya da nufin haka ya haƙa rijiya inda ake wahalar ruwa da nufin haka ubangiji subhanahu wataala zai cike wancan gifin da ya saka shi lokacin da yake cikin yarinta su kuma suna da rai a lokacin insha Allah to alhamdulillah
ma no an san da yake da Allah ta mana ne dan mun ta cewa mana ya ga farin cikin sa shine ci gaba da kasancewa cikin zuwa harkashin wannan taro. Abu na gaba shi ne akwai ɗaya da cikin iyaye na wannan unguwa wanda shi ne mai girma a cikin arewa zai gabatar da tsawon wanda yake na Abuja yan abubuwan da ba na tsawon da ba na aure a wannan majalisa.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نجمع شيخ مالمي شوران أنقوا شوران جماعة السلام عليكم. حقيقة وانا مجلس كمنا متكر فرنسي كده الله يبامي إيكو مالن يزوي على رشوانا وما منا فاتا إن الله يدبار دتي أبدا مساكي قيتو مالن أكون وانا موضوعين wanda zai amfanar da mu kuma da fatan abinda mutane suka ji Allah ya sa su aiki da shi ba don komai ba saboda ba mu du'azi kuma mu watsar a lokacin mu tafiyan mu ba amfanin tunatar wannan shine ai aiki da abin dan haka muna matukar godiya ga mallan da fatan Allah ne da shi gida lafiya yayin salati 10 ga annabi sallallahu alaihi wasallam.